Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. Abinnin yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya da ke birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballa muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Lagos da ke kudancin Najeriya ta ce ta cafke mutum biyar bayan wata ƴar tarzoma da ta tashi tsakanin matasan Yarbawa da Hausawa.
Ba dai samu rashin rayuka ba gaba ɗaya, amma mutum huɗu sun samu rauni, mun kuma kama mutum biyar.
Muna ɗauke da ƙarin bayani sannan muna tafa da shirin da rashin ta yi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana a kan na'ura. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar IS Rashin Afghanistan ta ɗauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen bikin ɗaurin aure a Kabul babban birnin ƙasar, wanda ya kashe mutum aƙalla 63 ya kuma jikkata mutum aƙalla 183. A kasarin waɗanda wannan harin ƙunar bakin waken da aka kai da daddaren ya rutsa da su, al'umma hazara ne tsiraru kuma 'yan mazhabar Shi'a. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Nasrat Rahimi ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi da safe, yana cewa mata da ƙananan yara suna cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kai harin da aka yi a wurin ɗaurin aure, abinda ta kira tsabar mugunta a kan 'yan Shi'ar Afghanistan. Ta ce ta tattara bayanai na har-hare da dama da aka kai ma wannan al'ummar a baya. Kai har-hare da gangan kan fararen hula abin rashin hankali ne, kuma abu ne mai tayar da hankali saboda yadda za a bayyana shi kawai shi ne aikin sababi na matsorata. A cewar shugaban ayyukan taimako da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi a Afghanistan Tamishi Yamamoto. Dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke Hong Kong a jiya Lahadi, wanda wannan shine mako na 11 a jere da suke zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya bugi masu zanga-zangar, amma yawan mutanen da suka fito ya nuna cewa aniyarsu ta kawo ƙarshen ikon China kan wannan yankin ƙasa na da goyon baya sosai. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Front da take kan gaba wajen shirya zanga-zangar da aka yi a tsahon wannan lokacin bazara, ta yi kira da a ci gaba da gudanar da zanga-zangar cikin lumana ba tare da tashin hankali ba a jiya Lahadi. A baya masu zanga-zangar sun yi aron gama da 'yan sanda a kan tituna a ƙarshen makon nin da kuma tsahon kwanaki biyu a makon jiya a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong, wanda ya janyo soke tashin jirage kusan 1,000. Wasu bakin haure da suka zaƙo sun yi ta tsalle daga wani jirgin ruwan Spain da ya ceto su, suna fadawa cikin tekun Bahar Rum jiya Lahadi, a yayin da jirgin ruwan Spain ɗin mai suna Open Arms ke ƙoƙarin neman tasha mara haɗari da zai tsaya. Bakin hauren sun yi ta tsalle zuwa cikin tekun suna iyo suna dusar tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya. Sai dai ma'aikatan jirgin na Open Arms sun yi ta afkawa cikin ruwan, suna tabinsu suna kamo su suna mai da su cikin jirgin. Jirgin ruwan na Open Arms mai ɗauke da bakin haure 107 ya tsaya daura da Lampedusa, yayin da ministan cikin gidan Italiya mai tsananin ra'ayi akan bakin haure Matteo Salvini ke ci gaba da kin barin jirgin ruwan ya isa tashar. Jirgin ruwan na Open Arms ya shafe kwanaki 17 a cikin teku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wani jirgin dakon man Iran ya bar Gibraltar jiya Lahadi bayan da hukumomin yankin suka yi watsi da bukata Amurka ta ci gaba da rike shi, amma ba a san takamamman inda jirgin zai dusa ba bayan nan. Bayan zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna lokacin da jirgin ke barin ruwan Gibraltar, da kasar Iran da yankin na Gibraltar duk sun tabbatar da hakan. Iran ta ce a shirye take ta tura jiragen ruwa yankin su yi rakiya ma jirgin, wanda ke dauke da danyen man ganga fiye da miliyan 2, wanda kudinsa ya kai dala miliyan 130, to amma Iran ba ta bayyana inda jirgin zai yada zango ba.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka fara da Najeriya, wata sanarwa da rundunar 'yan sandar jihar Lagos ta fitar ta yi nuni da cewa an raunata mutum hudu kana ana tsare da wasu biyar bayan wani rashin jituwa da ya auku tsakanin matasan Yarbawa da na Hausawa, lamarin da ya kai ga asarar dukiyoyi. Ko da yake, rahotanni sun yi nuni da cewa tuni hankula sun kwanta bayan wannan tarzoma, kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Babangida Jibril da ya koma daga Lagos din.
DSP Bala Elkada shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos, kuma ya mun karin haske kamar haka.
An samu wata hargitsi tsakanin ɗan gwangwan da kuma wasu wanda ake kira area boys a nan wata kasuwa da ke Okeoba ta shirar Alimosho a jihar Lagos. Rikicin da ya fara ne tsakanin mutum biyu, wani ɗan gwangwan da kuma wani area boy guda. Dan gaba ɗaya dukansu mai ɗan gwangwan ne, shi wanda dai da yake mutum ba haushe ne, wanta kuma bai rabe, suka ɗan samu rikici tsakaninsu. Sai duk gaba ɗaya abokansu ɗan gwangwan da wancan area boy duk suka taso, sai abun ya koma faɗan kasuwa gaba ɗaya. To da taimakon Allah dai mun tura ma'aikata sun tafi da wuri suka kwantar da wannan tarzoman, ba dai samu rashin rayuka ba gaba ɗaya, amma mutum hudu sun samu rauni. Mun kuma kama mutum biyar wanda muna kan bincike, Allah ya yarda kuma za mu kai su kotu.
To sai dai kuma al'umma Hausawa a waje guda sun zargi 'yan sanda da cewa lokacin waɗanda 'yan sandan ta kama dukkaninsu Hausawa ne, maimakon kama wancan ɓangare da su ma aka yi faɗan da su. Kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin wannan kasuwa Alhaji Ado Dan Sudu ya shaida mani.
Sai da dauki da ko kudin zai shige wa sai ya buge wata mata wani bisani ba, to kuma mata ta yi hakuri ko ta magana ga wasu ta hankali shi da shi da kayan da ya dako suka faɗi kayan zube shi ma ya faɗi. To da ya taso haka abuzace zai kai mata duka. To akwai waɗanda suke zama a kasuwar, to waɗannan yara kawai suka rufa wa shi wannan bawaje da duka har suka suma da shi. To ganin suma da shi, to akwai waɗansu yaran mu da suke kan bola suke ɗan neman abinci a wajen, suna da helter selter saka wato bukoki wanda suna sayar da kayayyaki. Akwai wannan makan da yake shagon zai iya wato miliyan. Akwai freezers a wajen har ma da gidan kallo ba a wani ba kawai, sai waɗannan yaran kawai suka dinga yafawa bukokinsu da nazar suna cin na wuta.
Dini dai hankali ya kwanta a wannan anguwa, inda aka samu ƙarin jami'an tsaro da na 'yan sanda da na soji ke sintiri domin tabbatar da doka da oda. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
Babangida Babangida Jibril, mu kuma ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yeah.
Madallah. A ƙarshen makon da ya gabata ne majalisar mulkin sojin ƙasar Sudan da bangaren shugabannin masu zanga-zanga suka rataba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukamai a gwamnatin haɗakar da aka fa. To ko waɗanne irin ƙalubale yake gaban wannan haɗaka? Tambaye kenan da na fara yi wa Ahmad Yunus Abdullahi mazauni kuma mahaifaffen ƙasar ta Sudan.
Wallahi akwai ƙalubale masu yawa a gaban wannan gwamnati da za ta zo. Na farko dai an samu rarrabuwar kai a Sudan sosai fiye da yadda kake tsammani. Wato ba a taɓa samun rarrabuwar kai irin wannan lokacin ba.
A tsakanin al'ummar ƙasar kenan.
Saboda haka al'ummar ƙasar ƙwarai da gaske na ɓangarori daban-daban an samu rarrabuwar kai ba na wasa ba. Wato ƙalubalen da za a fuskanta yanzu kamar a zo a ce za a yi zaben kuma daga wannan ɓangare za a zaɓi wanda zai zama shugaba in ma tsarin shugabanci za a yi mai cikakken iko ko kuma in tsarin prime minister za a yi wannan irin abin nan za a yi har a zaɓi har a samu haɗin kan al'ummar ƙasar a zaɓi wani ɓangare.
Idan na fahimce ka kamar kana nufin akwai yiwuwar wasu su bujiro da wata buƙata kenan a nan gaba duk da cewa an cimma wannan yarjejeniya.
Akwai dan yanzu a bangarorin yan tawaye ma na Darfur akwai bangarori guda biyu kuma masu ƙarfi ne sosai su ma basu zo sun sa hannu akan wannan yarjejeniyar ba tukunna ana nan dai ana farautar su.
Kana ga waɗannan matakai wannan gwamnati ya kamata ta ɗauka ta yadda za a sa al'amura su daidaita cikin sauƙi a ƙasar ta Sudan?
Wato duk abin da za a yi in za a tsaya a yi shi da gaskiya za ka ga ya tafi daidai. Yanzu misali mu ɗauki nan inda kuke ƙasar Amurka ai da gaskiya da bin doka ne ya tsayar da Amurka. Yanzu misali a Amerika duba ka gani mun ga an yi shugaban ƙasa baƙar fata wanda yake ɗan asalin tsatsan Afirka ne. To wallahi in anan Sudan ne ba wai ya zama ba ma wai Sudan ba kawai ko mafi yawancin ƙasashen Afirka da dama a san cewar tushensa baƙo ne. Ai ina jin da kyarma zai iya yin wani shugabancin DPO na wata na wani ɓangaren abin nan ƴan sanda a ce ya zama DPO a wani division ma zai zama mai wahala.
Ahmad Yunus Abdullahi kenan wani mazaunin ƙasar Sudan. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba wato da rashin tayi.
Fasirar assalamu alaikum. Ban shafe kimanin shekaru biyu da ya taɓa hannu a kan ƙawancen musayar kuɗaɗe tsakanin Najeriya da ƙasar China. Ɗan kasuwa na dakon karcin gajiyar wannan ƙawance. Amma masana sun sani a kan can kafar da ƙawancen ke. Sunana Mahmud Ibrahim Kuri. Masarare ƙawancen musayar kuɗi da Najeriya ta ƙulla da China kusan shekaru biyu da suka shuɗe wani al'amari ne da 'yan kasuwar na Najeriya suka yi maraba da shi saboda alfanun da ya ƙunsa wajen sauƙaƙa hada-hadar cinikayya tsakanin masu masana'antu da 'yan kasuwa a ƙasashen biyu. Ko da yake tun lokacin da shugaba Buhari ya ziyarci ƙasar China a farkon shekara ta 2018 aka ƙarƙare ƙa'idojin fara aiki da wannan ƙawance. Amma zuwa yanzu ba a kai ga fara aiki da tsarin ba. Malam Abdulrahim Umar Dikko wani masanin kimiyyar sarrafa kuɗaɗe da ayyukan banki ne a Kano Najeriya ya yi tsokaci game da jinkirin da aka samu game da wannan tsari.
Su shugaban ba za ta ɗauka cewa idan suka yi abu irin wannan wata ƙasa ta ji zafi a kanta ba. Za ta ga duk abin da za su yi ga ƙasar su daidai ne su yi. To amma a gaskiya lalle ba su wannan tunanin ba kan cewa idan aka yi haka idan ko Amerika ta ga za ta kwaro wajen wannan cinikin ba za ta so ba. Kuma ita China idan ta ga za a yi wannan cinikin ita ce za ta karu. Tun da ka ɗauki kuɗi kamar yadda muke yi da za ka ɗauki naira ka tafi Saudiya ka canza a can.
Ka kashe a can.
Kama ɗauki naira ka tafi Ingila ka canza a can. Da ana yin haka. Kafin abubuwa su canza abin ya zama yadda ya zama yanzu. Amma ina ganin yanzu ma da yadda nake hange dole abin ya canza tunda wannan yaki da yake na tsakanin kudade na duniya dole a samu sabon matsayi inda ni ne hukuma ba zan aje kudin Najeriya a kudi na gudade ba abin nan misali kamar da yake duka na je kudi a dala kamar da duk manyan bankuna na duniya kamar na Turai da suke yanzu ba su aje kudin su a currency da suna aje kudi a takardun kudade da suna aje kudi a euro da dollar da yuan da gwal na gwal ma yanzu ya fara yawa saboda gudin ba wanda ya san yadda wannan yakin na daki na kudaden duniya da zai zai kare
kana nufin kamar wato assessment da ake cewa foreign reserve
kamar foreign reserve na Najeriya da muke da shi duka dollar ina ganin kuskure ne kamata ya zama na ai zauna cikin wani kwando da za hada da akwai dollar ciki akwai euro a ciki akwai yuan a ciki idan da irin wannan kwandon ma da su ma kansu yan kasuwata mu za su yi amfani da wannan currency din na China ta ce China za ta ba mu su ma za su yi amfani shi da wannan kwandon to amma duka kwandon da mun nake niki da muke duk gaba daya duka American dollar yake da American dollar yake kaga dollar wannan zamu shi niki mu
Amurka da China waɗanda suna basa ga maciji duna ta ko kuma ana kokwarmaya ta tattalin arziki kaman Najeriya watakila ba ta la'akari da wannan yanayi wasu za su ce kaman tana fuska biyu
eh to ni da ganin ba sa duba yadda yanayin siyasar duniya yake tafiya domin yadda siyasar duniya yake tafiya wani lokaci idan kaje kai abu wacce daga kai abin cikin sirri wakil abin da ko shugaban ya je gaba da ya je da su wakil ga wani wanda bai kai shi ya ce ba su je su yi wadan an tashi sauran manyan kasashe jiwa ba san ma abin da kake ciki ba sai su ga kawai ana yi to amma an har abin ya riga ya fito fili kuma kasa ta ga wanda ta ga kasar da za ta kwaru America da za ta kwaru daga wannan shirin za ta gori kana wannan shirin
kai sai za a iya cewa kamar America ta yi tasiri kenan a watakila jinkirin da aka samu na wacce yarjejeniya tsakanin China da Najeriya
ina ganin babu mamaki domin karfin ciniki da Najeriya take yi da ta saba yi a duniya da daular ta ma take yin sa da farkon farin bayan independence muna da raguwa da ciniki da muke da pound sterling da mu ma fa muke amfani shi a lokacin da haka muka ci gaba da wannan cinikin amma tun a wannan lokacin dama American dollar ta karbi karfin ciniki gaba da yana duniya yawancin cinikin duniya da shi ake yi to amma yanzu abin ya fara canzawa to tun da ya fara canza mu ma mutanen mu kamar hukuma ta Najeriya kamata ta san wannan abin ya canza banki na Najeriya kamata ya fahimci cewa wannan tsari na tattalin arziki na duniya ya canza China ta taso, India ta taso, da sauran manya-manyan kasashe na Asia, da waɗansu ma daga Afirka sun fara tasowa. Yadda dole wannan tsarin tsohon tsarin zai canza.
Ga alama dai fahimtar Comrade Abdulrazak Alkali wani mai fashin baki a fagen siyasar tattalin arziki a Najeriya. Ta kusa yin daidai da abinda Malam Abdulrahman Dukko ke faɗi dangane da wannan matsala.
Tun watan April aka ga mai yarjejeniyar nan a watan June kuma na 2018 aka fitar da ma ka'idoji yadda wannan yarjejeniyar ta kasance. Wanda yarjejeniyar ce da ta kasance za ta ɗau tsawon shekara uku tsakanin Najeriya wato ai piloting ɗinta a gane cewa a gwada a gani abu ne matakin gwaji na shekara uku a gani menene zai haifar wannan tsari. Kuma tsari ne wanda akwai dimbin kuɗi a ciki dan wannan yuwan na China ya kai kaman biliyan 15 abinda zai dauka daga bangaren China bangaren Najeriya kuma in muka canja shi zuwa naira ya kai biliyan 720 wanda daidai yake da dalar Amurka biliyan 2.5 kaga wannan ba karamin kuɗi bane to turka da ta zo ta tsaya tsakiya ita ce wannan
alfanin da za a samu na ribar kudade
kwarai kuwa abubuwan da za su faru kenan a tsawon wannan shekaru uku wanda kudaden da su zamanto an yi mu'amala da su kenan tsakanin Najeriya da China to kodi yadda muka ga ana wannan turka ana jan kafa tunda yanzu kusan shekara ta biyu kenan ake ciki ba tare da an aiwatar amma saka za ka iya nuna na ba kasa ka ce gashi abin ya fara wanzuwa ba to wannan babban matsala ce aikin da za a yi shekara uku kun saka hannu tun April 2011 an fitar da ka'idojin 2018 ka'idoji sun fito tun June kamata ya ce an fara yau kusan muna maganar an doshi shekara biyu kenan ko kuma mu ce daya da wani abu wanda ba a fara aiwatar da wannan ba to akwai abubuwa da suke faru na farko dai kaga wancan kaida ta shekara uku in ma za a zo a yi sai dai a matsar da ita gaba na biyu kuma akwai siyasar duniya dan shi tattalin arziki haɗe yake da siyasar duniya ni ina tunanin a lokacin da Najeriya ta shiga wannan yarjejeniya da China akwai abubuwa da yawa da basu duba ba ko basu la'akari da su ba
sai bayan su Najeriya ko kuma China
Najeriya ita gwamnatin Najeriya akwai rago kasashe da suke kasuwanci da Najeriya ba akwai kasar Amurka akwai tarayyar Turai akwai su kasar Ingila wayannan kasashe ne da duk lokacin da wani harkar kasuwanci za ta faru tsakanin wata kasa da wata kasa wadda babban abokiyar kasuwanci ce sai sun duba sun gani meye riba su a wannan alakar raƙulla meye kuma asarar su idan suka yi wannan tunani za su iya kawo wata matsala a cikin in suka ga ba riba a gurin su hasara ce ma mai ƙarfi wanda zai iya bude wani yanayi to mun kasa kamar Najeriya
to amma kuma ai idan ka ce za su iya kawo wani cikas ai ba a fara aiwatarwa ba watakila da an fara aiwatarwa ne kuma abubuwa suka tsaya cik watakila wani zai ce sannan ne za a ce a nemi menene musabbabin wannan abin da aka agogo kuma ba
malam kuri irin wannan kasashen ba irin kasashen mu bane da sai matsala ta faru za a nemi maganin ta tunda Najeriya ta ayya na za ta yi wannan bilateral wannan mai ake swap deal na kuɗi da China tabbas na faɗa ma wannan kasashen su kullun a shirye suke su duba me yake faruwa a yanzu me zai faru gobe me zai faru a nan shekara goma masu na lissafi su gani saboda haka wannan abin da kaga an samu tsaiko akwai abin da ya faru dan yanzu yanayin da ake ciki ai ta yi tsamari ma tsakanin Amurka da China akan kasuwanci abubuwa da yawa idan za su ga Amurka daga China duk an saka musu haraji kuɗi da aka saka haraji sun kai sama da dala Amurka biliyan 500 na kayayyaki da suke shiga daga China zuwa
amma duk wannan magana da ake har yanzu hukumomin Najeriya ba su cewa kowa komai ba game da matsala suka samu abin da ya samu lamarin ya samu jinkiri ko kuma a'a yarjejeniyar da ko ka'idodin da ya gama wato tsaife su ba su ma kuma haka zalika bangaren hukumomin China ba ka ganin kawai wannan za a iya cewa kamar ku da kuke bibiyar lamura kawai hasashe kuka yi tunda bangarorin biyu wanda yake ofa
gaskiya ne to gwamnati ba komai take fitowa ta fadawa al'ummarta ba domin Najeriya tana da daraja ta kasuwanci a idan kasar Amurka tana da kuma kima ta gane cewa me yake faruwa a Najeriya ina Najeriya ta sa gaba har kaman ta Najeriya fa tana daga cikin kasashe da take yi a yanzu take biyayya ga ka'idoji da yawa na bankin duniya so irin wayannan abubuwa da Najeriya ta saka kanta a ciki ba za ta samu rawar gaban hantsi ta abubuwa yadda take so ba wasu abubuwan ba nuna musu za a ce kakkui ba amma za a fito musu da sakamako me zai faru idan sun yi wannan in sun yi wannan so saboda haka za su koma daga baya ne su tunani su ga yin wannan da barin wannan wanne ya fi alheri
duk da haka za a iya cewa yan kasuwan Najeriya game da musamman wanda suke hulataya da kamfanonin China da sauran hajoji a can kamar murna ta koma ciki kenan
gaskiya dai ta kusa koma ciki dan na tabbatar maka da abin nan yadda aka ɗauko shi gwamnatin ta sami yabo ga 'yan Najeriya ba abin da zai hana shi gudana akwai abin da suka hango ko ya tsorata su ko aka tsorata su wanda kuma wanci ba daga cikin ƙasar nan ba ne akwai hukumomi na duniya masu ƙarfi wanda Najeriya ba komai take ya daga musu karata ce ita ga yadda za ta yi ba a wannan tsarin haka nake hangowa kuma muna ganin abin da ya faru kenan wata kila za su iya dan yin gyara amma za a ci so su ga yi
Masarare ƙarshen shirin da rashin cai ne yau kenan a madadin Malam Abdulrahman Dikko da Umar da Abdulrazak Al-Ghali Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ki cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
to wannan yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridar ne da jaridar Daily Trust jaridar Detroit to cewa a yau ake sa ran fara taron sanin makaman aiki ga sabbin ministoci 43 da ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai rantsar da su a ranar Laraban nan jaridar Daily Trust ta ruwaito babban sakatare a fadar gwamnatin kasar Mr. Babatunde Lawal na cewa taron sanin makaman aikin zai dauki kwanaki 2 kafin rantsar da ministocin a ranar Laraba sai kuma jaridar Daily Post jaridar Detroit cewa yanzu haka dai wani pastor na Church Deeper Life ya gabatar da koken sa ga kwamishinan yan sandan birnin Abuja Pastor Isaac Fada ya gabatar da koken nasa ne ga kwamishinan yan sandan birnin Abuja inda yake zargin surkar tasa dake zama yar uwa ga matarsa da hannu wajen sace matar da kuma yayansa tare da aje su a wani wuri da bai sani ba da ranar 30 ga watan Yuli ne dai aka sace matar da kuma yayan pastor guda hudu a birnin Abuja zamu leka jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo jaridar dai ta ruwaito cewa mutane uku ne suka rasa rayukansu kana gidaje 20 aka yi asarar su kana wasu mutanen 500 suka rasa matsuguni sakamakon ambaliyar ruwa da ya auku a jihar Niger inda kuma ya shafi wasu kananan hukumomi guda biyu wato karamar hukumar Boso da Cancaga dake birnin Mena babban daraktan hukumar bada agajin gaggawa kamar da jaridar ta Sahara Reporters ruwaito ya dora barnan da ambaliyar yayi ne akan masu gine-gine akan hanyar ruwa zamu sake kumawa jaridar Punch inda jaridar ta ruwaito gwamnatin Amurka na zargin gwamnatin Najeriya da rashin bayyana yadda take kashe kudaden da take samu na gudunmuwa daga kasashen waje musamman ma dai gwamnatin ta Amurka a wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar Babangida Chiprom murai Amurka daga Lagos
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana akan na'ura
Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Usman daga jihar Adamawa a Gineya ta Yola idan ba da ra'ayi na kamar haka a duba arzaki kowane shekara in dai musulmi ne ya kama mulki to sai ya yi tawaye tun daga lokacin Babangida zuwa sani a bashi Allah cikansa in dai musulmi ne akan gwamnatoci sai ya nuna turkiya amma gwamnatoci in ba musulmi ba daga ufa san ji abin da zuwa kasa duka ya yi shiru
assalamu alaikum sai Hausa na muryar Amurka Eh magana garba injiniya da garin da suke garma kuma bursar jihar Yobe Allah ina kira ga mai girma mai mala Allah gidan radio nan namu na WTC a san tsaga mana muryar sa wallahi baya nisa a taimaka da Allah a daga mana muryar sa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na Radio America sunana Iliyasu Abubakar wanda aka sani da kawuwa AKD unguwar Nahuta Fatuskum to da farko dai ina kira ga gwamnonin mu ko kuma ince gwamnatocin mu game da irin iftala'i na hatsarin samun ruwan sama da ake samu na rushewan gidaje da ambaliyan magudanar ruwa da taimaka su yashe wa al'umma magudanar ruwa domin ambaliya yana cutar da al'umma matuƙa gaya huta lafiya sunana Iliyasu Abubakar wanda aka sani da kawuwa AKD unguwar Nahuta
yanzu kuma sai labari a takeice
Kungiyar IS Rashin Afghanistan ta dauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen bikin daurin aure a Kabul babban birnin kasar wanda ya kashe mutum akalla 63 ya kuma jikata mutum akalla 183 Dubun-dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokradiya sun yi tattaki cikin lumana a titinan dake Hong Kong a jiya Lahadi wanda wannan shine mako na 11 a jere da suke zanga-zangar kin jinin gwamnati.
To masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe 4 na yamma gogon Najeriya Niger kamar da Chad za ku ji wata taugar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada manta. A duk lokacin da ake so za a iya sauraron wannan shiri da kuma wanda suka gabata za a kuma iya zuwa shafukan mu na internet domin kallon labarai cikin hotuna da ma video yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya ci na gabatarwa da Solomon Abo sai injiniyan mu Jimmy Mahmud Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC